بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أنقوا مسلمي من مكو واتو بركة دوان اللوكشي مي البركة أتكين شري ديكي واتو أكي قباتر وماكو ماكو دكران الجمعة كرفي ترى نسافي زوا غوما tare da babban malaminmu Sheikh Abdul Malik a cikin wannan gidan tele mai albarka, gidan tele na Bonfere, da dukkan kowane mako ake tattauna masail da za su taimaka mana wajen rayuwarmu da shafi duniya da lahira. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa malam wajen gabatar da wannan muhadara cikin tawfiqinsa da iyawarsa.
Amin gari mu
gaba. Ayo insha Allah muna shida ga watan wato ga watan Jumada ula, watan musulunci hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1443, wanda ya daidai da 10 ga watan 12 a shekara ta 2021. Ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah za mu shiga cikin maudu'i tare da malam kai tsaye, wato mai taken wasa'ilu ta'thir. Malam akramakallahu, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أعلم أنك سألتني 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 muna muku gaisuwa ta addinin musulunci da kuma ƴan uwa da suke tare da mu a cikin wannan gidan radio da TV na Bonfere, da kuma Malam Sani da yazo ya halarto tare da mu domin gabatar da wannan karatu. A matsayina na karamin dalibi daga cikin dalibai masu kawo tasu gudunmuwa a cikin tafiya ta aikin addini, kamar yadda muka sani, duk ranar Juma'a daga karfe 9 zuwa 10 muna gabatar da karatu akan al-mustalahat al-ilmiya. Galibi kuma muna tattauna ne akan mas'aloli, abin da ya shafi jiya da yau, domin sai an san jiya din ne za a iya auna nauyin yau din, ko kamar yadda malam Bahaushe yake cewa da nesa ne ake auna zurfin ruwa, ko da na gaba ake gane zurfin ruwa, ko ku ake abin nan fahimtar zurfin ruwa. Maudu'i da ya gabata, satin da ya gabata, mun yi wasa'ilu dhaht, les moyens de pression da faransanci, kenan shine abin da suke kira free shore way, ko abin nan means pressure. Yau kuma za mu tattauna akan wani maudu'i wanda yana kusa da shi, ko ba haka ba, shine wasa'ilu ta'thir, ko ba haka ba. To don haka dole sai mu dan yi bayani akan wannan insha Allah ta'ala. Wannan maudu'in a tunani na tana yawa ya kai gida biyu, ba mu san abin da hadisi zai bayarwa ba, amma dai alal aqal mun da tsoron zai zan kamar gida biyu. Wasa'il wato abin nan at-ta'thir. To shi wannan maudu'i ya kamata a taba shi ta fuska wannan ne yanzu din kenan, za a tafa shi ta fuska 4 zuwa 5 in lokaci ya bada dama. Na farko, kamar yadda muka saba a cikin karatu muna dauko tarifin kalima a larabci ma huwa asluha fil lugha idan ishtiqaqat kinta wani lokaci duka ana kawowa domin wannan yana baka sanin asalin inda abin ya dauko tun daga tushi
kuma ta'arifu na ita da yare ma yana bada taimaka a samu
na istilahi ba wani lokaci ma ba su da bambanci duk dai ne abu na biyu zamu zo mu kawo wata qadiyar da take da alaka da wannan duk da yake ita kanta karatu ne mai zaman kansa ban sani ba in Allah ya bamu iko tana yawa ayi karatu kan wannan amma dai mu dan yi ishara zuwa gare ta saboda alakar ta da wannan maudu'i sai nukta ta uku bambanci kadan daga cikin aujuhul farq bambanci tsakanin maudu'in da ya gabata da maudu'in da za a yi yau don saboda wani zai ejin kamar sun zaman to daya ko ba haka ba na hudu sai mu zo zuwa ga almahal kamar guraren da wannan maudu'in yake shiga na fagen rayuwa an gane ko a ƙarshe kuma in mun samu dama sai mu fadi abinda ake kira alwasaya ko alhulul durika alhulul ya kamata ba su han maudu'i na ƙarshe ana iya alike dai da wato dan su alwasaya ko dan su nasaih da masu muhimmanci wallahi ta'ala a'lam to wannan shi dai ne ɗan uwa musulmi abinda zamu tattauna akan sa abu na farko sai mu kuma zuwa ga asalin kalima an gane ko ta'rif wasa'il ta'thir wasa'il kalima ce tana nufin jam'i ne na wasila an gane ko sai a ce wasa'il an gane ko fa'il da fa'ila jam'in su na zuwa akan fa'a'il an gane ko qalil sai a ce qala'il ko ba haka ba shadida sai a ce shada'id ko shadid shada'id to hakan ga wasila sai a ce wasa'il wato hanyoyi da ake bi wancan karatu mun faɗa akwai hanya wadda ake gani kamar yadda zaka hauka ce da hanyar kaza titi kaza ko kuma akwai hanya wadda ba a ganin ta amma hanya ce ta cimma wani buri ma'anawi akwai hissi akwai al-ma'anawi masha Allah to idan muka zo at-ta'sir kalima ta at-ta'sir taf'il ne ta samo asali ne daga asar wato asalin mudha'af kin bai da shadda kenan daga athara ya samu asili larabawa suna cewa athara ya'thiru ko ya'thuru athara al-haditha ya'thiru al-haditha ko ya'thuru al-haditha idha naqalahu idan ya cirato wani magana ina fata an fahimci ni ba hadisi sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba domin an ce al-athar duk abin da mutum ruwaito shi akai sawa'an maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'an magana ce ta magabata sahabbai sawa'an magana ce ta magabata malamai an fahimce ni shi ana kiranta al-athar ina fata an fahimci ni sannan kuma al-atharu sun kace al-khabaru ana nufin wato al-khabar shine wato labari sannan al-athar ana nufin baqiyatu shay'i abinda yayi saura na daga wani abu ina fatan an fahimci ni wanda zaka ganin ba ko cikin alqur'ani ina kawo shi qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi as-samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin aga athara kufai ko saura ko alama al-athar al-a'lam alamumi to daga wannan dai at-tasrifin kalima yazo mudari'in shi na dauka kasra da damma mun kawo wannan bayanin sannan kuma idan muka zo a cikin abin duk da yake al-hadith shi ma wani lokaci yana nufin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hadith wani lokaci yana nufin magana sannan al-hadith wani lokaci yana nufin sabo ina fata ana fahimta ta domin tasrifil kalima idan mutum yana son mustalahat sai kuma cikin littafin ilmu mustalah al-hadith ya ga at-tafriq bainaha a gurgurje zan ba da littafi daya wato at-taysir fi mustalah al-hadith ko taysir mustalah al-hadith na mahmud doktor mahmud al-tahan sai kaga bambanci tsakankanin su domin yana daga cikin abin da ke cuta ma dalibi kalima ga abin da ake nufi da ita shi ga abin da ya fahimta da ita sai ya je ya fassara ba daidai ba kuma ya kuskuranta ba daidai ba wannan yana da kyau mu fahimce shi Allah ya mana jagoranci to idan muka gane cewa kalima ta al-athar tana nufin labari ko ku baqiyatu shay sannan kuma ana cewa wato ta'assarahu ay tabi'a atharahu ya bi bayan sa ya bi gurbin sa ina fata mushin shine wato ta'assarahu
khalafahu
a tabi'a atharahu ma'ana ya bi bayan sa ya bi gurbin sa tunda al-athar al-asulun shi baqiya ne to idan mutun yana tafiya kafarsa tana bane al-athar gurbi to wannan gurbin idan mutun ya bi bayan mutun kenan kamar yana bin gurbin sa ne ina fata an fahimce ni وقفينا على اثارهم برسلنا قال من بيو غرابن سو دا انباوهم معنى كده سن زو بايان سو ina fata an fahimci ni to sannan kuma larabawa suna cewa wato athara an gane ko athara yu'athiru ta'thiran an gane ko idza taraka baqiya an gane ko idan yabbar wani gurbi ko yabbar saura ina fata an fahimci ni ko ragowa a wata Hausa shine wato athara kiran yayi tasiri a cikin sa ma'ana ya bar masa wani abu abin baya nan amma ya bar abin da ke aiki ina fata ana fahimta ta misali malami ya mutu amma ya karantar da daliban sa yayi mi ya bar musu tasiri jagora ya mutu amma ya bar aqidar sa misali kamar irin jagororin kasashe sun bar aqidar su ana aiki da ita kaga gurbin suna nan ina fata an fahimci ni mai kudi ya bar dukiya amma ya bar hannayen jari da dukiya ana sarrafa ta ya bar tasiri ina ganin abin za a iya fahimtar sa ta wannan fuskar to wannan shine wato qadiyata at-ta'thir kenan sai a ce wasailu at-ta'thir hanyoyin da ake bi nan a yi ma mutane tasiri a bar musu wani abu wanda zai kamar cigaba da aiki a cikin su ina fata an fahimta da faransanci ana kiran su les moyens d'influence moyens d'influence wato da faransanci influence shine at-ta'thir wato an bar wasu hanyoyin da ake bi don a bar tasiri tunda yau kan shi ne zamu magana wato hanyoyin da ake bi don a yi tasiri a cikin wato al'umma ko a yi tasiri ga wani mutum da English suna kiran sa wato shi ta'thir da English wani lokaci ana kiran sa affecting an gane ko to amma da English in an ce moyen d'influence ba a iya cewa galibi affecting ways duk da yake a tarjumanci ana iya faɗin shi amma wani lokaci suna kiransa means of influence wato means of influence influence shine wato at-ta'thir an gane ko influence influence at-ta'thir to yaya ake yi kina a bar wannan tasirin a cikin al'umma shine zamu karanta a cikin wannan karatu insha Allah ta'ala nuktan mu ta biyu da muka fada shine wato abin nan muka ce zamu fadi wata qadiya wadda take da alaka da wannan qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'athur qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'athur shine abu ne wanda yanzu ana bincike akan sa a fage na ilimi na duniya daban-daban at-ta'thir shine zaka yi ma abu tasiri at-ta'athur zaka tasirin tushi wannan a ƙari tsarin ka'ida yanzu a binciken sa yana da yawa duk da yake a musulunci akwai usulukin shi ma'ana yanci at-ta'thir wa at-ta'athur duk abinda zaka yi mu'amala da shi sai kai masa tasiri sai ya ma tasiri duk abinda zaka zauna da shi sai kai masa tasiri sai ya ma tasiri shi yasa wannan qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'athur a iya fahimta ta ana iya fitar da mawdu'i fiye da 100 a ciki amma ya kamata mu bada misali me ake nufi da qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'athur dan adam yana shakar iska to dan adam yana ma iska tasiri iska na ma dan adam tasiri saboda ta fuskar iska ne dan adam yake shakar iska mai kyau ya samu mi don saboda ya ci gaba da rayuwa shine babban abin da dan adam ya fi bukata a rayuwarsa shine mi shine iska da yawa sai su ce ruwa ne ba ruwa bane dan adam na iya awa shida bai sha ruwa ba amma iska ya rayu mutum ya yi minti ɗaya bai shaƙi iska ba kaga wannan karatu mun manta da shi shi yasa mai suke yin makamai masu gurɓata iska da mutane su halaka da gaugawa ina fata an fahimci ni to ta'thir wa ta'assur to shi kuma dan adam idan ya fiddo wannan iskan zaka iske ya fito da wata sura wadda ba wadda da ita shiga ba mara kyau to amma kuma yanzu ya aka yi sai aka kirkiro wani abu shine wato a saka itace ashe su itace suna amfanuwa da gurbataccen iska su jashi sai su buso muna mai kyau shi yasa ake cewa to yanzu a shibka itace a wurare daban-daban shi yasa yanzu a kamfanin Marsandi yana da wata mota ta Marsandi tana da abu da ake cewa catalyzer wato wani sinadari ne suka gano idan iskan ya fito daga injin da hayaki idan ya shigo cikin wannan shafama habakin nan to anan akwai wani dan abu da suka sa karami shi ke juyar da shi sai ya koma mai amfani ga dan adam qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'assur to misali tasirin dan adam tsakanin sa da inda ya tashi kasar da ya tashi al'ummar da ka tashi za ta yi ma tasiri za ka yi masa tasiri gidan da ka tashi family dinka za su yi ma tasiri za ka yi musu tasiri kabilar da ka tashi cikin ta za ta yi ma tasiri za ka yi masa tasiri yaren da kake magana da shi za ka yi mai tasiri zai ma tasiri domin dan adam yana da kiyasi ya kirkiro waɗansu kalimomi ina fata ana fahimta ta kuma yaren zai maka tasiri ta fuskar rayuwarka fikr tunanin da ka iske cikin kasar ka na komunisanci ne na addinin musulunci ne na hannun jari ce hujjari zai yi maka tasiri kai ma zaka iya tasiri a cikin sa ina fata ana fahimta ta abincin da kake ci zai iya maka tasiri a cikin jikinka kai ma zaka yi masa tasiri ka sarrafa shi wurin da ka tashi dan adam wanda yake rayuwa wurin sanyi da wanda yake rayuwa wurin zafi da wanda yake rayuwa a saman tudu da wanda yake rayuwa cikin kankara irin mutanen Russia da Canada wanda suke ake kira les Eskimo waɗannan tasirin da wurin da suke yana musu tasiri su ma suna masa tasiri haka mutumin da yake rayuwa a cikin Sahara to shi yasa yanzu zaka iske suna bincike kan tasiri akan komai wurin da dan adam yake zama dabbar da yake ci abincin da yake ci dabbar da yake hawa an gane ko dabbobin da yake mu'amala da su mutanen da yake mu'amala da su zaka ga masu mu'amala da mahaukata su ba ƙarshe haukacewa suke yi tasarruf kisko musu haukace 100% bazai koma irin na mahaukata tasir wa ta'assur haka matar da zaka aura za ta yi maka tasiri zaka yi mata tasiri abokinka zai yi maka tasiri zaka yi masa tasiri shi yasa alqur'ani ya kawo zancen aboki ranar tashin alkiyama da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa dan adam yana akan addinin abokinsa almar'u ala dini abin khalilihi an gane ko kaga tasirin aboki kenan ina fatan ana fahimta ta ma'ana dai abubuwa ne kamar yadda kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abin nan Bukhari da Muslim da Abu Musa al-Ash'ari na cewa dan adam aboki masalul jalis as-salih wa jalis as-su aboki nagari da wanda ba nagari ba wanga na farko aboki nagari kamar mai sai da turare na ko dai ya san ma ko ka siya ko kuma ka samu kamshi shi ko mummuna aboki ko ya zamanto zaka samu ƙari da gare shi ko ya kona ka ko ya kona sutura ka misali to kage wannan duk shi na nuna qadiyatu ta'sir wa ta'assur
amma da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tayu ladu
kullu mauludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yana shiga cikin shi tunda mi fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunsiranihi kaga ai asalan Allah ya halice shi khalaqtuhu al-ibadi hunafa kafin ce da Allah ya halicci kowa akan fitra to amma iyayen shi za su yi masa tasiri su mai da sabba yahudi ko kuma krista ko kuma ba majusi kaga wannan ayyana ne qaddatu tasir wa ta'assur bal ma da yana iya tasiri ga iyayensa ya halakar da su wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra an ji tsoron dan saboda kaunar da iyayensa suke masa ya ja su ya kai su ga halaka gaba ɗaya do a halaka don haka qadiyatu ta'sir wa ta'assur ba wai turawa ne tunda cikin ilimin philosophy suna karatun sa da ilimin biology yanzu suna karatun tasirin abincin da dan adam yake ci wurin da kake zama kauye ne birni ne sahara ce saman tudu ne a wace kasa ne a wace al'umma ne a wace family ne duka qadiyatu ta'sir wa ta'assur to mawdu'i ne da a fitar don Allah suna da yawa
shi yasa nake ganin wannan mawdu'in ba zai
shi kamar wannan mawdu'in ba mu tabo shi ba ma qadiyatu ta'sir wa ta'assur amma muna in Allah ya ba mu iko ko da mawdu'i dai ko bi kansa ayi saboda mutane su gane shi misali guda zan bayar sannan mu shiga cikin mawdu'in mu gadangadan cikin qadiyatu ta'sir wa ta'assur suna bada misalin kamar mai duroban jaki mai korar jaki ko mai jan jaki ko direban jaki duka ai ana iya fada to suke cewa abinda ke nuna qadiyatu ta'sir wa ta'assur duk mutumin da ke jan jaki duk mutumin da ke korar jaki duk mutumin da ke aiki da jaki duk mutumin da ke hawan jaki suka ce ko da kasan limamin makka kasan dai limamin makka dai ana ganin mutum na mai rutsuwa ko ba zagin limamin makka muke yi ba misali ne zamu bayar saboda ka sa akwai wani duk magana da zai ji a kawo sai ya ga kamar abin nan ne hatta da irin wani dariya da muke yi da murmushi saboda ba muna dariyar alqur'ani bane ko hadisi a'a wani lokacin misali ne zai zo mai ban dariya irin halin dan adam shi yasa wani lokacin muke dariya kawai ne ga kamar wasa ce muke da za a ce a dauko limamin makka a bashi jaki a ce ya dora masa kaya ya tafi da shi to kafin ya ci kilomita 5 sai ya yi zagi dubu saboda ba a taba samun mai jan jaki ba bai baci sai ka ji shi kaga nan ba ga ba yadda za a yi ka jagoranci jaki ba kai zagi ba
saboda
tasiri zai maka saboda kullun ga inda kake son yayi ga inda yake son ya tafi to wahalar da zai baka kafin ka ci kilomita 5 in ba nan da yake zagin da kake yi ba ba an iraratin na ba Allah ya dari kamar suke cewa to ba a san ko zulmi ne za a sama ba shi yasa da wuya ka samu mai tukin jaki mai jan jaki mai korar jaki ka iske shi zagi bai zama na mai abaki ba sannan kuma idan mutum suka jagoranta jaki a ƙarshe zuciyarsa za ta bushe zaka ga yana mutane kakkausan mu'amala irin yadda yake majakin haka zai rinka yi mutane ina fata an fahimce ni to wannan qadiyatu ta'sir wa ta'assur ni na dan bada misali dan mutane da su fahimta ko da ba ai karatu kansa ba wannan ba wani abu ne in kuma Allah ya bada iko tana yiwa ai karatu kansa ko da dan bada dokokin shi da ka'idodin sa insha Allah ta'ala ina tunanin za ai haka to nuqta ta uku sai al farq baina hadha al mawdu' wal mawdu' al sabiq menene bambanci can an yi wasa'ilu dakht yanzu kuma an ce za ai wasa'ilu ta'sir kafin aje zuwa ga asbabu nufuzu ta'sir mai yiwa kuma ayi qadiyatu ta'sir wa ta'assur saboda bada misalai ga yan uwa sai da mun to mawdu'i uku kenan duk da yake wanga shiguwa ne yayi ya zamu bambanta wasa'ilu dakht da wasa'ilu ta'sir su wasa'ilu dakht hanyoyi ne da ake bi a tankwara ka to amma kuma tankwara wannan da ake yi maka mi ake so cikin ta shine tayi maka tasiri to in tayi maka tasiri ko mi ake bukata tasirin ya tabbata shi yasa shi mawdu'i na farko yana bayani ne kan yadda ake tankwara dan adam hissiyan wa ma'nawiyan wannan kuma yana nuna a'a gashi yadda ake masa tasiri don ba duk mutumin da aka tankwara bane ake masa tasiri za a samu ɗan bore ɗan ra'ayin riƙau duk da yake ra'ayin riƙau ba abu ne mai kyau a'a abinda yake bai dace ba a tabbata akan shi a bashi wanda kuma duk dace a rike shi a rike shi imani da musulunci mu rike su akai zam 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 amma akwai abinda wannan yahtamilu taghayyur ana iya dauka sa misali sutura kakakin da mu in ka koma shekara 100 walki suka sawa mu ko zuwa mu sawo walki wannan babu matsala ba a cewa dan ra'ayi da kai yana da amfani bai da amfani a wannan guri ma'ana za a duba shin abin nan wanda ya kamata a rike ne as-sabit wal mutaghayyir al-asala wal mu'asara wanda shi ma mawdu'i ne Allah ya ba mu iko za a yi al-asalatu wal mu'asara mu ga yadda tasirin ta yake ala ayyati hal shi dai wasa'ilu dakht yana nuna an ana son a tilasta mutum amma wani zai bi wani ba zai bi ba to tasirin kin nan zai zo ne akan mi shi tasiri ana son in an danna ka abin yayi maka tasiri ko da mutumin da ya tilastar da kai baya shine yayi tasiri ko ba mutum ba kuma shi tasiri yana da hali guda uku ko dai ya ruguje abin da ake son ayi gaba daya kana son kai wani abu sai ayi maka tasiri ka bar shi kwata ko kuma a rage kaifin sa kai hin shi kenan ko karfin sa da kana yin 100 ka komo 50 ina fata an fahimci ni ko ku a'a a hana ka yin abin kana son kai ne baka shiga ba sai a hana ka ko kuma a tsaida abin cak ya ki gaba ya ki baya to wannan su ne hanyoyi abubuwa guda hudu wanda tasiri yake wanda bai shiga ba a hana shi wanda ya shiga a ga yadda za a yi a tsaida shi in an kasa tsaida shi a rage masa karfi ko ku wanda ya shiga ciki in ana in ruguza abin tun daga sama har kasa a ruguza shi gaba ɗaya kaf a huta tau kenan ina fatan ƴan uwa sun fahimta saboda ka san mawdu'i wani lokacin ina kusa da wani mawdu'i wani sai ya kasa gane bambanci tsakankanin su to irin wannan kuma mu an wajibi gare mu tunda ba kowa ne zai iya fahimtar abin nan ba yanzu nuktar mu ta karshe wadda akan ta ne za a fayyace karatu a karkashin wannan mawdu'i shine al mahall abinda malaman usulin malaman fiqh suke cewa mahall wato inda abu yake shiga wurin sa inda yake shiga ko yake tabbata to wasa'ilu ta'sir kenan hanyoyin da ake bi ayi tasiri na farko sai mu fara da na addini diniyan saboda mawdu'i ne dake da alaka da mi da rayuwa ta fuskar addini mu yanzu a kasashen mu idan muka duba kasashen musulmai ina fatan ana fahimta ta muna da addini amma wace hanya ake bi ayi muna tasiri akan addinin mu na farko idan muka duba bayan zuwan ƴan mulkin mallaka sun iske su ƴan Afrika arnani ma'ana ba su da addini sun iske waɗansu ƴan Afrika suna da addini amma addinin nasu garwe yake da arnanci sun iske waɗansu ƴan Afrika da addini khalis tataccen addinin musulunci haka suka iske hatta da kasashen Larabawa zaka iske haka za a samu su to yanzu wani tasiri ake son ayi a cikin wagga tafiya to shine na farko ana son a kawo albadi a kawo wani addini wanda ba wannan ba
guda kala uku nan da aka
madalla a kawo wani addini sabo wanda zai ketaro yazo ya zama to shine madadin addinin da zamu yi ko addini ba bazan ci addini guda ba ka ganin tasiri ake son ayi muna ta fuskar mi ta fuskar a canza muna addinin da aka same mu da shi ko in ce addinan da aka same mu da su to kaji taf tasiri na farko. Na biyu, idan haka bata samu ba, an kasa canza muna addini, to ana son kuma ya zamanto abin da suke kira wato abin nan at-tadabbur shine za a yaki addinin namu ta fuskoki daban-daban, ta fuskar rubutu, ta fuskar kafafen yaɗa labarai, ta fuskar karantarwa, ta fuskar ciyarwa, ta fuskar taimako, ta fuskar kaza, ta fuskar kaza, a yaki addinin yawa mu ba shi ko ba tausi ba, saboda su abin da suka fi bukata ne ku dai kafirce ma Allah. Wadda kathirun min ahli alkitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ko ka shiga wani addini ko ka shiga, to shine idan baka shiga addinin su ba, to mataki na uku shine at-tadabbur, shine kai ka bar addinin ka kuma baka shiga nasu ba. Shikenan at-tadabbur kenan, aqidatul tadabbur shine a sanya ka zamna ga kanan kai ka ki imani da yawa, kai baka rike addinin su ba, baka shiga ba, kuma da haka din ka ki tsayawa kai shi da kyau an samu shakka. To wannan shine mas'alar tasiri a cikin mi, a cikin addini, wanda dukkan wadanda abu da ni fada ko wace nukta ce da tana buƙatar karatu mai yawa, illa dai kawai muna bada ru'usul aqlam ne. Abu na biyu sai mu tai at-ta'thir, wasa'il min wasa'il at-ta'thir as-siyasiyya, ta fuskar siyasa akwai hanyoyin da ake bi wajen tasiri. To manya guda biyu zan bayar saboda lokaci, shine sina'atul qarar wa sina'atul qada, sina'atul qararat wa sina'atul qada. In an ce al-qararat sune dukoki, to yanzu da an yi ba mu tsoro da bindiga, kafin ce an yi mulkin mallaka, an kashe saura, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, yawa sai kuma cikin dakt, kuma yana shiga cikin tasir, domin idan dan adam ya ga bindiga tana mai tasiri har rawar jiki shi kai mallan, yanzu in mutum ga kulki shi na sake hanya kuma haka ba gaskiya. To sai kuma yanzu aka zo sina'atul qararat, da suka tafi suna so su zamanto su za su aza dokokin da za ku yi aiki da su, kuma su za su aza dokokin da su za su yi aiki da su, kaga bauta ta tabbata, ba mu za mu aza su dan su aiki da su ba. Sannan kuma su za su aza dokokin da duniya za ta tafi a kansu, amma su biyar din nan masu kujera hawan naki, su dokar da dubbata dace da son ransu ba a majalisa dinki duniya sai su sonci, su ba ta aiki gare su. Amma su biye din nan in sun kai baki guda, to magana ta riga ta kare, duniya ta yadda ko bata yadda ba ta yadda. An gane da kyau ko? To kaga hanyoyi ne na tasiri ga al'umma, sai suka bar dokokin su ayi aiki da su, suna can suna bacci dokokin su na danna musu aiki. Mun fahimci wannan da kyau, sina'atul qararat kenan. Sannan a can duniya kuma sun saki duk wata ƙasa dokokinta za ta, dokokinsu ne waɗanda suka rubuta za ta yi aiki da su. Kaga har yanzu in ma ka ƙetare a ƙasa, to can duniya baka ƙetare ba. Shi yasa duk ƙasashen da suka bijire mu dokokinsu a nan cikin gida suna ɗan ƙoƙari, amma can a waje kuma baka iyawa, saboda sun sa dokoki a sa mata kunkumi, sun sa dokoki a hana sayar maka makamai, sun sa dokoki a hana maka sayar abinci, in ba sun ga mutane za su mutu ba a ce to a nan taimaka musu kar su mutu. Wasa'ilu tafsir kenan. To sina'atul alqadat, alqada alqa'id shine shugaba. To abinda suke so duk wanda zai shugabanci a cikin kasashen ku suna suka tarbiyantar da shi. Shi yasa al-idara ta su ci, su suka kirkiro tsarin karatu nasu na boko, cikin wannan bokon ne ake samun wanda zai jagoranci a kowane fage na rayuwa. To sai zamanto kuma da tunaninsu zai jagorance ku, kaga sun huta. Sannan duk shugaban da ya karatu da yarensu ya kauce musu, to wannan mayor enemy kenan, babban maki, saboda shi ya san yarensu, ya san sharrinsu, yadda za a yi a kawar da shi sai an kawar da shi. Ba abinda ba a yi ba a sauke Mugabe ba su samu iko ba, sai dai samu matsala cikin gida. Ya iya yaren, amma da yake bai bi aqidarsu ba, sun yi kokarin karewa da shi. Tasiri kenan. To ma'ana, to ma Sankara kaga sun halakar da shi nan mu duke fagen Faransa da sauransu. Abinda nake son na ce, tasirin da suke so ya zamanto waɗanda za su jagoranci dole sai da yaren su. Yanzu ba a yarda baka zan jagora in ba da yaren su bane fa. Na gargajiyan ma yanzu sun fara amshewa, dole sai wanda gajin yaren su na, sannan za a bashi wannan matsayin. Idan baka jin yaren su, in dai wani yare kake ji komi ilimin ka komi mu'amalar ka da mutane komi yadda mutane suke son ka ba za a yadda da kai ba kuma ko an hauda ka ba za su barin kai tasiri ba bal ma suna kirkira ma sharri in kai wani kuskure su kama ka shikenan sun kare da kai ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir in ja Allah to kaga wasa'ilu ta'sir kenan sai zaman to kasashen mu musamman ina magana kasashen Afrika don su kasashen Larabawa galibi zaka iske larabcin bu su rabu da shi ba amma waɗansu din sun tasirantu da faransancin ko da ba su maida shi ko su maida shi shine lugha ta gwamnati ta biyu ko ya zamanto shi ya ma fi amfani ko an fi dauka shi da muhimmanci yawa da Tunis da Maghrib da Lebanon da Syria duka zaka iske yaren yana da tasiri ko da gwamnati ba ta maida shi shine yaren farko ba to amma kuma akwai tasiri gare shi cikin ma'aikatu da kuma hankulan mutane domin ana dauka yaren shine ilimi to kaga an yi maka tasiri alhali ilimi daban yare daban da yaren shine ilimi da duk mutanen Faransa ma ilimta ne amma ba duk mutanen Faransa suke da ilimi ba da yaren shine ilimi da duk mutanen Ingila ma ilimta ne amma sai an yi karatu ko a Ingila akwai jahilai yin turancin shi kadai ba zai isa ba da faransancin da yare ne shine ilimi da duk mutanen America ma ilimta ne amma kuma kasa America sai wanda ya karatu yake da ilimi har da turancin ma sai ka karance shi matsayin sa na yare da yaren shine ilimi da duk mutanen rashin ma ilimta ne da yaren ne shine ilimi da duk mutanen China suna da ilimi a shi yare hanya ce ta sanin yadda ake hada abubuwa a samu ilimi an gane wannan ko to sana'atul qada kenan suke wato shirya mu ne waɗanda za su jagorance mu sai zaman to su suke yi ma aiki ba mu ba kaga mu ƴan tsiraru ne za su yi mu na tasiri bakin waɗanda ke aikin gwamnati waɗanda ke jin yare su ne ke tasiri akan tafiyar al'umma shikenan kaga an yi muku tasiri ba ku da ta cewa to wannan asiyasanci nake gaya maka kenan shi sai suke ta kokarin duk wanda zai jagoranci ya zamanto yana da tunani irin nasu bayan kuma ya iya yaren su dan ba yaren da suke su bai zamanto tunanin ma nashi irin nasu ne amma in ba haka bane akwai matsala an gane wannan da kyau ko to wannan na bada abin da shi sai zaka ga ba yanzu galibi suna zuwa Afrika su dauki ƴaƴan marayi bayan yaƙi-yaƙin da aka yi sun sayar da makamai an je an yi yaƙi-yaƙi sai a zo a ɗauki ƴaƴa marayi sai a kai su turai idan aka kai su turai sai a karantar da su idan aka karantar da su ba su da uwa ba su da uba uwarsu ita ce turai ubansu shine turai an ba su aqida irin ta turawa ba sa jin tausayin al'ummarsu dan an haddasa musu yaƙi suna ganin al'ummarsu maƙiyarsu ce ita a sanadiyar sun kashe cikin wannan bala'i baturin da dauko su ya ba su karatu shine masoyinsu kuma a hankalci dole haka ne yanzu sai a je sai a yi kokari yadda za a yi a kawo su sai a ba su manyan matsayi wa za su yi ma aiki ku din da kun ka zan sanadiyar shiga su cikin bala'i kuma an ka kashe iyayensu ko ko wancan wanda ya dauke su ya karantar da su haye musu haje da sun ka samu babban matsayi ma'akula
nace to mallan kafin mu shiga wato nukuta ta gaba ko za a tattauna akan kuma ta'sir fil ada ko kuma yana nan gaba
eh za mu zo cikin shi za mu zo akwai abin da ya shafi shi eh ta'sir fil ada to ai idan aka sama jagora mallan sai ma tasiri cikin komi ai shi jagora tasirin sa bai tsaya ga zai shiga cikin addini zai shiga cikin siyasa zai shiga cikin al'adarka zai shiga cikin komai ai shi sa suke kokarin kullun masu jagorantar mu cikin fagen likitanci cikin fagen kaza su zaman to masu tunani irin nasu ai da zarar an samu shugaba to ai an kare tunda akwai abubuwan da ba za a hana shi aikata su ba za a iya su a boye sai dai a yi yaki daga baya ko a ci nasara ko ka a ci nasara da waɗannan abubuwan da aka kawo ba sani ko an fahimta ba abu na gaba sai abin da ya shafi bayan siyasin da duniya sai iqtisadiyyan tattalin arziki shi tattalin arziki ana mutane tasiri da shi yanzu za ka yi mamaki malamai suna wa'azi ana huduba ana wa'azi gidan rediyo ana wa'azi tele ana wa'azi masallatai na juma'a ana wa'azi a cikin masallatai a karantar da mutane amma sai ka ga tasirin ya ki zuwa baka tambayar kanka me yasa wa'azi zu baya tasiri kwarai ga karatun ya yawaita to akwai matsalan iqtisadiyyan kuɗi saboda sun yi tasiri gare mu ta fuskar tattalin arzikin mu da kuɗaɗen mu musamman inda ake buga ma kuɗaɗe kai kana son a baka kuɗi ka je kai aiki shi wanda zai baka kuɗin idan zai baka kuɗin wa za ka yi ma aiki tunda shi zai buga ma kuɗi kai baka da izinin ka buga kuɗaɗe to idan ya buga ma kuɗi idan zai baka wa za ka yi ma aiki ƙasar ka za ka yi ma aiki ko shi za ka yi ma aiki sannan idan ya baka kuɗin sai ka je kai ba abin da yake so ba gobe kuma ka taho ka ce a baka kuɗi za a baka to tasiri kenan sai suka rike tattalin arzikin a hannunsu yadda kowa yanzu duk da zaka yi mutane wa'azi ana cikin talauci mallan sai a hiddo kuɗi eh in wajen Najeriya na a hiddo naira mallan mutane da sun gani naira yan naira dubu dubu duk wa'azin da kai karewa shi kai narkewa shi kai gaba dai ba a karba eh a hiddo in Chicago goma ana wa'azi ce mallan mallan wanga harka a barta dai yanzu a bari dai sai an kare wa'azin bai tasiri saboda kuɗi suna haukata mutane an bar mutane cikin tsarin tattalin arziki mummuna wanda ke karya tattalin arzikin kasashen mu hatta da abin da muke nomawa sun ki bari mu sarrafa shi a kasashen mu sai dai mu kai can kuma idan sun karbe shi su yi mana shi da tsada su dawo mana da shi kuma su kafa dokoki a can su hana mu da sayar da arzikin da ke karkashin tattalin karkashin abin nan karkashin kasa na ma'adanai sun hana kai baka da izinin ka je ka sayar kuma su za su haka kuma in su haka kuma su damma sai zamanto kullun kai da abincin ka yayi wuya kaga dole ai maka tasiri mai jin yunwa baya tsayawa shawara to wannan yana daga cikin wasailu ta'sir dole in ana son tasirin waɗannan mugga sharago cikin kasashen mu abu na farko cikin gida alal akalla mu samu sanari can waje da masu adda dokokin majalisar dinkin duniya amma nan dai alal akalla mu samu dan sauki ya zamanto muna da damar da zamu kafa dokokin mu na tattalin arzikin mu samu yadda zamu yi mu dan samu sanari amma in ya zamanto kuɗin bai ma za ai to kai wanda gaima kuɗi wanda ga buga ma kuɗi zaka sulbuce ma ya zaka ka sulbuce mai ba zai yi wa ba to shi sa kake ganin duk hanyar da za su bi su hada ai waɗannan kudade wallahi sai sun bi ta sai da abin ya fi karfin su shi ko abin da zai fi karfin su al'umma ta wayi daga ran da al'umma ta wayi magana ta kare ba wata hanya wanda za a bi a ce kaza 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 dan al'umma ta wayi su kansu abin da yasa suka ci nasara ai wayewa ne suka yi shi sa suka samu damar zalunci ko to idan aka waye kuma Aisha suka ci ganin suna ta kokarin mata su yi karatu mata su yi karatu a sa yaya mata karatu ai ba wai karatun na suka son su yi ba musulunci na suka son a ruguza saboda daga lokacin da mace ta iya turanci ta dauki aqida su ba ta respect din addini ba ta respect din Allah subhanahu wataala ba ta respect din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ta respect din ubanta ba ta respect din mahaifiyarta ba ta respect din al'ummata mijinta duk to sun cimma burin su wannan ba ina fada ba abinda suke son su cimma ne amma imani wannan yana cikin zuciya wata za ta yi karatu har doctora ta san kimar addinin ta ta san kimar kowa na fata an fahimci ni to wannan wasila ce daga cikin wasailu ta'sirat al-iqtisad wanda ba na son na tsawaita magana kanta daga ciki sai mu zo askariyan wanda kai magana da su ta fuskar abin da ya shafi tsaro yana daga cikin hanyoyin da ake tasiri yau idan aka ce an jibge jami'an tsaro a ce ma babu tashin hankali amma an jibge jami'an tsaro ko ina ka duba suna hankalin mutane zai tashi ko ba zai tashi ba wasailu ta'sir kenan shi yasa jibge jami'an tsaro ko ma ba komai hankalinka zai zama tuba kwance yake ba saboda kana tunanin ko an ce za a kawo hari ko ko akwai wata barazana ta tsaro da a ciki shikenan sun biye bukatar su eh an tsorata ka wasa'il ne na jefa tsoro a cikin zuciyarka shikenan da an jefa tsoro cikin zuciyarka shi ko tsoro shine babban soja na duniya babu soja irin tsoro ba yi shi ba saboda komai makamin da ka kirkire shi in ka ji tsoro kana yadda shi ka ruga da gudu ka ji sha'ir yace wa shattana baina jundin qad habba zahifan wa jundin tawalla wa huwa bil khizi ya'thar yace wa shattana baina jundin qad habba zahifan akwai bambanci bagire mai nisa tsakanin sojan da habba ya zabura da habba bani zahifan ya kutsa wajen yaki wa jundin asalin azzahfu tana nufin rarrafe amma nan an nufin kutsawa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar kawani yazo wayo wa jundin tawalla sha'ir yace da soja wanda tawalla ya juya ya yadda makamin yaki ya ruga da gudu sha'ir yace wa huwa bil khizi ya asaru saboda tsananin abin kuma ya hadda tuntuba shi kai wajen gudu ina fata an fahimci to askariyan suna muna tasiri ta fuskar bakamai
kuma daga tsoro ya kama mutum
shikenan ai babban makami an kace maka shine tsoro in kun kai ku dubu tsoro ya kama ku gudu za ku yi mutum guda in bai ji tsoro ba zai iya yin tsaye
kuma komai zai tsaya
da Allah ta shakarya kafirai mi yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b da mu jefa tsoro a cikin zukatan su da an jefa tsoro to ko kai kadai ne kana karewa da mutum goba saboda idan sun ji tsoro ba makamin bai aiki kaje tughara'i abdullah tughara'i daga cikin shu'ara na abin da wanda suke ce ma lamiyatul ajam tughara wani littafi ne da wani bawan Allah yayi to littafin sai ya zabi wadansu shu'ara wadanda waƙin su ya kai babban mataki domin kalima ta tughara tana nufin abin da ke sama kamar yadda shauki yake cewa cikin kasida da ya tayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hamaziya nuzimat asami ar-rusuli fa hiya sahifatun fil lawhi wasmu muhammadin tughara'u sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tughara'u ba shine ki farko kenan to tughara'i shi abdullah tughara'i wato wasu shu'ara'u ne anka dauka masu shi'ir mai karfi mai kyau sai aka sa su akai littafin sunan tughara to yace wa adatun nasli an yuzhabi jawharihi wa laysa ya'malu illa fi yadi batali yace wa adatun nasli al'ada ce ta mashi an yuzha ma'ana a kawata shi bi jawharihi da sinadarin da aka yi shi ai mashi mai kyau mai mi tunda sai yana zancan lokacin mashi ne yanzu kuma ana cewa bindiga yace amma kash wa laysa ya'malu illa fi yadi batali mashi bai aikin kuma inda baga hannun zarumi shike ba da an ba wanda adda tsoro kato sai shi ka shugar gudu ina fata an fahimta askariyan kenan ana muna tasiri ta fuskar samu na tsoro ta fuskar ma gwamnatocin ma na tsoro ana samu su tsoro tunda ana ba waɗansu makamai su tada ma gwamnati da hankali sai ta ɗauki makudan miliyoyi ta sa wajen sayan makamai da kuma tsaro ta bar zancen noma da kiyo da magani dole yanzu kuma magani babu magani tunda ya an bari waɗanda za su kashe mutane su zo su mamaye ƙasa kaga dole a je a siye makamai ga mutane kuma na mutuwa babu magani dole sai sun sai an taimaka tasiri kenan Allah ya kyauta ala ayyati hal muna iya barin wannan nukta askariyan tunda mun yi zancen askariyan idan muka zo jin ta'sir waɗanda suke so su mallaki duniya suna amfani da wannan shi yasa kake ganin wannan ba yahudi na kasar wanda ya gudu da kasar jamus na jamus yake da zama Einstein Albert Einstein wanda ba yahudi ne da shi kirkiro fikira ta makamin nukiliya ina fata an fahimci ni Einstein wato ba yahudi ne wanda an haife shi 1879 ya mutu 1955 a 1952 kasar Isra'ila ta so ya zamanto ambassador nata a kasar America ya kiya ka san mai ilimi ana son ya zamanto shine babban wakilin su ko wadannan su cewa baba yahudi bane baba yahudi bane sai a to kai kaka ya za a yi a ce ka za ambassador na kasar Isra'ila to da ya fahimci wannan akwai hatsari sai ce a shi baya zama wakili abin ga ambassador na Isra'ila amma sai ci gaba da aiki sai kirkiro matsala ta makamin nukiliya domin mai makami dai zai irin jayin mutane da yawa shi yasa to hanya ce ta tasiri ga al'umma dama suna fada idan kana son ka mallaki al'umma akwai abubuwa guda hudu amma yanzu ukun zamu kawo kafin mu je cikin karatu mu kawo sauran ka mallaki abu guda uku na farko shine ka mallaki abin da ake kira wato al-iqtisad tattalin arziki mai tattalin arziki shike da magana na biyu ka mallaki al-i'lam kafafin yada labarai an gane ko na uku ka mallaki al-am tsaro shi yasa duk gwamnati da ka gani waɗanda uku suna take kokarin ta riki ta sa mutumin ta shi an ministan tattalin arziki shi an ministan tsaro sannan kuma communication yada labarai ya zamanto a hannunta shiki saboda da waɗanda ne ake rike matsarbabin duniya kam kuma shine abin da yahudawa suke kokari kaga duk manyan kafafen yada labarai na duniya nasu ne manyan bankuna na duniya nasu ne to sai mi kuma iqtisadiyan i'lamiyan da kuma askariyan su suka kirkiro makamin nukiliya kuma duk wata ƙasa wadda ta yi mu'amala da su sun suka yi zamanto sun san sirrin minister de la defense tasu ko da mutu in suna cikin kasar suke rike wannan matsayin to da an rike wannan uku shikenan kuɗi dai baka zabura sai da kuɗi tsaro in kace ka zabura akwai bindigogi a hannu ga makamin nukiliya tattalin arziki kafafen yada labarai sun zo su baka abin da suke so ka sani in babu shi babu sanin kuɗi to sai mi kuma duk kasar da an karke mata wannan uku ya rike ta to haka ne suke yi wadanga wuraren ne guda uku suke so a duniya Allah ya kyauta wanda kuma manyan kasashe da suka yi mu'amala da su duka haka nan ne shi yasa tasiri ko ba su adda shugaban kasa ba wani lokacin shugaban kasa zai zamanto nasu ne ya fito daga gare su kuma ko ba su adda shugaban kasa ba za su yi kokarin su rike waɗannan ala ayyati hal malam bari mu je gaba sai mu ji zuwa ga abin da shafi tarihiyya fuskar tarihi at-ta'thir min zahir at-tarikh ta fuskar tarihi ana mutane tasiri ya ake mutane tasiri musamman abin da ya shafi wato wasu abubuwa da suka wuce ba wanda ya san su kowace kabila kowace kasa suna da tarihinta sun san yadda anka hada wannan kasa sun san yadda anka iyakokinta yanzu kaga tasirin da aka yi ma yan Afrika bayan an raba kasashen Afrika yanzu duk wannan Union Africa da kake ji ana hudiya da cewa za a yi African Union babban matsalar da shi Union African yake kaga kowace kasa tana da wadda take bi a cikin waɗancan kasashe manya Commonwealth suna bin Ingila Francophone suna bin Faransa to yanzu ya za a yi su zo su haɗa kansu su bar waɗannan su turan suna yadda kaga akwai aiki babba jan aiki na biyu shi Union African din kanshi wanda Annabi Addis Ababa ba wanda Gaddafi ba tun da shi Gaddafi yanzu ya ta yi ko ba haka ba su turawan su ne ke zuba kuɗi wannan Union African yana gudanar da ayyukansa kajo ta sabuwa na uku su sun ka yanka kasashen har yanzu rikicin iyakoki tsakanin gwamnatocin Afrika bai kare ba kuma wai an zo an yi taro kuma za a yi haɗin kan Afrika sai an fara da ababen da suke da muhimmanci shin kun kare ma rikicin ma iyakokinku balle ku zancin Union a gani akwai abubuwa da dama waɗanda huɗaɗe na suka yi amma yawa kamar dai lokacin bai yi ba amma mun yi imani cewa zalunci bai ɗorewa wallahi na fata an fahimce ni kaga za a yi muna tasiri ta fuskar iyakoki Union African sai an zuba muku kuɗi sannan ku je ku yi taron su kuma su sun san in kun kai wannan taron kuka haɗa kanku zai zan barazana gare su kuma su ba ku kuɗi ku wannan aiki ai kada ka san wannan akwai abubuwa ciki Allah ya kyauta ala ayyati hal tarihiyan da jiografiyan mun yi zancen iyakoki sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi wato thaqafiyan ta fuskar wayewa shi ta fuskar wayewa shi ne sun kawo mana thaqafatu tazabzub at-tazabzub shi dan Afrika ya ki zama baturi kuma ya ki dawo hizar dan Afrika musulmi ya ki zama baturi shi sai ce zan kahire shi babu matsala shi bar rubuto mana wani abu da sunan musulunci kuma shi ba musulunci shi kaso ba kafin ce ne an samu virus cikin kwakwalwa da sunan musulunci ya nuna Qur'ani ba gaskiya bane ko ya nuna wata kissa bata inganta ba cikin Al-Qur'ani ko ya nuna kaza ga su suna cewa su musulmi ne amma suna rubutun daga ruguza musulunci don Allah ka koma kahirinka don Allah ka bamu lahiya ka ce kai kahiri na ka zamna matsayinka na kahiri ka rubuto abinda zaka rubuto wa yayi ka ce kai musulmi na uwar ka musulma ce kuma kana so a cikin Qur'ani akwai abubuwan da akwai kuskure wannan kafirci ne da sunan musulunci ba mu yarda da wannan ba wanda mu mun yarda musulmi ne don Allah in kashe mu za a yi a kashe mu wallahi muna fatan mu mutu akan musulunci mun yarda ko ba haka ba amma kai ka dauko rigar musulunci ka ce kai kasan musulmi an ka aihe ka ko uwar ka musulma ce kuma banka musulmi ne kuma kana ruguza musulunci don Allah ka koma kahirinka sirfan ka ce kai kahiri na wai gaba da kai ya haka zaman to mana matsala to suna amfani da wannan thaqafiyan su suka thaqafatu tazabzub kaga diyan musulmi marubuta musaqqafin wai da sunan musulunci sai ka isa kuma aikin da suka yi kafirin ma wani lokaci bayin shi na fata ana fahimta ta to wanda ka cewa shi musulmi ne babban shi musulmi ne babban shi musulmi ne kuma yanzu ya ci cikin alqur'ani akwai wasu abubuwa suna bukatar sai a yi musu gyara ko ku ne koran e depasse wai an wuce zamanin qur'ani to wanda ba kafirci bane to Allah ka koma kafirinka mu a wajen mu mai fadin cewa an wuce alqur'ani kafiri ne dan haka ka koma can inda iyayenka ka koma kafirinka sirfan ka taho sannan mu tattauna da kai a matsayinka da kafiri amma ba matsayinka da musulmi dan mu ba musulmi bane kai wajen mu to kaga wasa'ilu ta'sir kinnan matasa waɗanda suka yi karatun yaransu suka ɗauki aƙidarsu da yake yanzu wanga lokacin Allah ya kawo mu saukin wannan musiba duk mafi yawanci waɗanda ke shiga wannan ayyukan da karatun na bokon sun san addini suna fahimtar wata musiba da ke ciki ina fata an fice ne amma hanya ce ta tasiri da suke kawowa thaqafatu tazabzub kai ka bar al'adarka ka bar addininka kuma kai baka shiga addininsu ba kuma baka kabata su al'adar ba ka ki zama bature ka ki zama abin nan mudabbidin bayin dalika inji Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa shi yaki zama bature yaki yarda shi kahiri na musan kahiri na kuma ya zaka da yace mun shi musulmi na kuma yaki yarda da musulunci shi yace shi na son Afrika kuma kullun yana kokarin ruguza Afrika da canko da nan kuma yana ce mun shi yana son Afrika dan Afrika na to Allah in bature kaka son ka zo ma ko kahirin kaka ko ma kahirin ka sannan mu tattauna da kai ina fata an fahimci ni wannan thaqafiyya kenan don haka thaqafatu tazabdu sai mun yankali da ita wannan kuma ba shike nuna duk abin da yazo daga wajen su sharri bane a'a mun fada al asalatu wal muasara abin da yaso ka zo da shi su suke muna kamera sun kawo kamera mun yi aiki da ita ai ba mu ce sharri bace suna yin jirgi mu je mu yi aikin haji ba mu ce sharri bane suna yin salula mu yi amfani da ita ba mu ce sharri bane ina fata ofinci ne amma ba mu yi abinda ba mu yarda da shi ba abinda ya saba mu addinin mu da kuma al'adar mu ta gari a ce kato shi armi kato mace ta armi mace wanga ba mu yarda da shi ba ba mu yarda da shi don wannan mun san tambada ta kuma duk wanda ya kama ga hanya halaka ta ga sunan kun halaka matasa suna zuwa ture ana luwadi da su ana ba su kuɗi yanzu jijiyoyin ta kashin su ta lalace ana sa musu kush da kaga kato da kush yanzu in baka yi aliya ba wanda ya ture da koko ake amfani da shi ta kashi ta kirkiwa yanzu haka nan da kato na yawo da kush saboda ana luwadi da shi ture kuna Afrika ana ba shi kuɗi bai yi rike kashi ba suna nan da kush yanzu in ka ta manyan manyan farmasi duka na isa kush sai ka isa ba na yaro bana
na manya
eh na manya ne na kato to shi ko na lina wani ya ce wani dariya ba a samu kowane dariya ba ko hadisi katon da an ka halaka da muka dariya da sauran halayen mutane na munafinci da suke kawo cikin addinin musulunci Allah ya kyauta malamin mun kare da sakafiyan sai mu zo i'lamiyan ta fuskar kafafin yada labarai su kafafin yada labarai abinda suke so da su abubuwa ne guda biyu manya siyaghatul uqul siyaghatul uqul su za su rikida hankalinmu su za su rina hankalinmu su sarrafa shi irin yadda suke so yau in ka dibi labari guda in sun ka bayar a cikin kafafin yada labarun su duk shine zai tada hankali a cikin kasashen mu yau ana bada wani labari duk kasashen mu za a yi to ana zanga zanga ba mu yarda ba mu yarda ba ba a sani ba abin gaskiya na ƙarya na an sa miliyoyin mutane saman titi sun aje ayyukan su da wanda a gona da mallami mai karanta suwa da wane ne da duk sun aukata mutane da labarin su daya sai a ce a hito a yi zanga-zanga saboda mi saboda suke siyaga ta uku idan suka ce maka mutumin ga nagari na kai za ka da nagari na duk mugun da ya banna Afirka da kasashen musulmi ya koma can sai su ce sai yan nero babban mutum nan duk wani mutum wanda an na Afirka mai kokarin kare haƙƙin kasar shi da al'umma ta yi sai su ce mugu na dan ta'adda na yanzu an ka ce maka shugaban kasar kaza ya saci kuɗi misali ya saci kuɗin kasar shi duk yarda za mu amma idan aka bincika ina tabbaci shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki yazo muku fasiki wanda ba wanda shi fasiki ba ita cikin musulunci ba to mafhumuhu in ja'akum kafirun binaba'in to ka gani sai wani ce to ai masu bada labari da Hausa BBC ai ba kafirai bane na shi su ma rubuta an ka basu kuma waɗanda sun ka tace ke labaran sun ka nemi su galibi ai suna kuma ba su muce magana kansu ba
asalin ma labarin ba ma da yaron ba
shine abinda nake so ai na kafirran na kuma kasashen su da ake ba aiki da shi dan haka nan in ja'akum kafirun binaba'in ciko kaka in fasikun dai na ma fata bayyanu to ina kafirun kuma dukkan su manyan manyan kafafai da labaran ba na musulmi ba kuma su ba adilina ba kuma ba su yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe kuma ko sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ƙarya suka ba sa yi aiki na gari don ba sa fatan su mutu Allah ya ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidi wanda bai jin tsoron Allah bai girmama Qur'ani bai girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai girmama duk wani sha'ani na gaskiya ya baka labari a ce kuma wai labarin shi kafi kimanta shi da abin da ke cikin Alkur'ani ka ji ma inda bala'in yake yanzu duk ayat da zaka ja ma wani kai mai bayani ka ce wagga fasara haka take ba wani sabani ko ka jawo hadisi ka fasara mani sai shi kishi na shakka amma da ka ce mishi wanga labari ya hito sun origina ta wato asalin wannan labarin akhfi to da ka ce erafi to kamar ka ce magana ta wadda ba a samun kuskurecin ta dibi suka dibi ko BBC ko Deutsche Welle ko VOA in dai labari ya fito daga wajen su wallahi wani ya haƙo kashi da mutunci bisa ga Qur'ani da hadisi to amma mallan ya za a gama magana Allah da magana wani to amma saboda wannan virus na kafafin yada labarai wato siyagatul uqul sun sa hankulan mutane ana ta sarrafa su ba su sani ba a dauko duk labarin da aka dama a baku yanzu aka iske yanzu wani idan an ka ce a kashe salular shi wanda yake WhatsApp da ita daga safe zuwa marice to yalla zai yin su ma dari saboda bai taba gaba abin ya zan kamar rashin lafiya zaka iske a gida guda kowa na rike da uwa da uba da da jika kowa tun shi kai wajen sallama ba kowa mai mun sallama zan kwadi aka yana na dan ne dai kai hankalin ya tafi can wasu da suke yi wani makta akan wannan suke cewa gida uba yana bukatar shahararren danshi so gaisa yace mai abin ga ah yanzu mutum ya samu wata family can cikin internet can da yake bugawa shi ji hello shin a nan Nigeria ka son shi ji wata family can da America kuna lahiya lahiya lumi amma bai gasa da uban shi ba mace tana can tana mu'amala wata yariya tana mu'amala da wani samari can tana son ta je da shi ke amma bata ba ce wata ina ko ko ina yini ita dai ta lallala tsa ka samu wajen su wata al'umma can a wata duniya kana mu'amala da ita ka gidan kuma nan babu mu'amala amma kana san kana mu'amala da mutanen da a wata ƙasa hankali duniya ta siyaqatul uqul TV radio internet duk sun tafi da hankulin mutane su ne ke siyaqata hankalin mutane illa man rahim Allah ba mu ce ba su da amfani ba amma ina at-tafkiru an-naqdi me ya kamata in gaskata me ya kamata ban dace in gaskata ba me ya kamata na kalla me ya kamata bai dace na kalla ba me na saurara me ne ya kamata na saurara me ne ya kamata bai dace in saurara ba eh to ka gani abubuwa ne wanda suke suna da yawa kwarai da gaske wannan wanda ya shafi wato ilamiyan kenan kuma naga an fara nuna mini lokaci ya matso dan haka wannan maudu'i na wasailu ta'thir nukat kin da suke saura a cikin shi zamu bar su sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai sai mu yi mu tashi da su mu karasa su sai mu zuwa ga asbab nufuz at-ta'thir kenan akwai kaga ba mu yi magana kan ta'thiri na tarbawiyan ba ya tarbawiyan shi nan ya kamata a ce an dan taba wani abu sannan ya kamata a yi magana ta'limiyan sannan ya kamata a yi magana ijtimaiyan sannan sai a zuwa ga asbabu nufuz at-ta'thir insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu kalla wancan maudu'in an kare shi na asbabu nufuz at-ta'thir in yana yiwa kila a dauko qadiyatu at-ta'thir wa at-ta'assur ita ma ya kamata a yi karatu kan ta sannan kuma mu ci gaba da maudu'ai in akwai rayuwa fa dun ga magana muka yi insha Allah saboda ba a sani ba ana ganin sati mai zuwa ko ba a gani Allah shi bar mu kan shi sani abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
to masu kallon mu da sauraron mu anan ne muka kawo karshen wannan shiri saboda lokaci amma idan Allah ya kai mu rana irin ta yau ranar juma'a bi iznillahi ta'ala malam zai zo a dora akan abin da ya saura a cikin wannan maudu'i muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurari gabaki daya anan zamu ce abinda muka fada na didi Allah ka bamu lada wanda kuma aka samu kuskure Allah ka yafe mana اللهم ربنا عافنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته